Ni yar jihar Gombe ce, kuma yar siyasa ce, yar kasuwa ne, sarauta ce.
Kallabin shirin ta wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Yayin da iyaye mata da dama suke shiga ayyukan gwamnati ko kuma sana'o'i a yunkurin inganta matsayinsu da tallafawa iyali, ana ƙara fuskantar ɓacewar ƙananan yara da waɗansu lokuta yakan kai ga zama ajalin yaran ko kuma salwantar su. Za mu haska fitila akan wannan lamari, za mu kuma ɗora a bayanin da likita na'iba ta fara kan mahimmancin gwajin lafiya. Kana, kamar yadda muka alkawarta, Kallabinmu ta mako za ta bayyana mana dalilan da ya sa bata koma majalisa ba karo na uku, duk da karɓuwa da goyon baya da ta ce tana da shi daga al'ummarta. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. To, kafin mu kai ga hiranmu da Kallabinmu ta mako, bari mu buɗe babin da batun yawan ɓacewar ƙananan yara da ake fuskanta a jamhuriyar Nijar. Da dattijai mata suka ce ya samu asali ne daga sakacin iyaye mata da suka fi mai da hankali wajen neman abin zaman gari, kamar yadda waɗannan mata da shirin Kallabi ya zanta da su suka bayyana.
Sunana Hadiza. A gaskiya yawan ɓatan yara a yanzu yayi yawa, kuma yana tasowa daga gurin sakaci namu na uwaye, musamman yanzu a cikin wannan wata. Sai ka ce ma ɗanka wai huta je ka kai wasanka, yaro ƙarami ke ya bar ki huta, kuma in ya huto shi wannan yaron miki san ba ina zai tafi. In ya tafi kuma sai bayan ya tafi a huto ana neme-neme, mafi akasarin kin ga shi yake kawo rigima tsakanin miji da mata. Shi namiji can ya tafi neman abin da zai kawo muku kuci da kai da ɗiyanki, kin bar ɗiya sun ɓace. Mu namiji ya cikin kasuwar shi an buga mishi an ce yaro ya ɓace. Yanzu akwai wani yaro yanzu da ya ɓace da aka kawo shi an yi ta sanarwa yanzu ɗan har ya kwana ya wuni yana gidan liman, har yanzu uwayen shi ba su zo shi ba. To, kin gani kenan yanzu uwa ke duk inda kike hankalinki a tashe yake da neman yaro, kuma ɗanki har ya kwana ya wuni biki san ba inda ɗanki yake, ba kwa zo ba ku nemi inda ɗanku yake. Mafi akasari wai in ɗiya ɓace yake tashi ki ta yawo ki ta larwai, maimakon gashi na an samu ci gaba. In gidan kafafen yaɗa labaran da ka je ka ko kuma ɗan gangamin wannan ka ɗauka, nan da nan za a samu maka yaro. To, shi wanda ya tsinci yaron ka bar shi da wahala, tunda wani yaron in ba uwayen shi bane ba, yaron zai ta kuka yi ta kuka yi ta kuka, kuma ke can kin ce hankalinki a tashi. Shi uba da zai je nemo muku hankalin shi a tashi, makwabcinka ma duk wani masoyinka ma hankalinka shi a tashi, tunda yanzu in kin kula a sanarwoyi a wuni sai a yi sanarwa ta kai 30 wanda ta ɓatan yaro ce. Wani ɗan ya kwana ɗaya, wani ya kwana biyu, ba a same shi ba. Kenan laifi namu ne na uwaye. Uwaye mata muke da sakaci, tunda namiji ba tsayuwa ba sai ya duba miki tarbiyyar yaranki da yaranki ina yake zuwa. Kuma yaro lokacin in yayi bika ne mu ba ina ɗanki, lokacin abinci ya bika ne mu ba ina ɗanki, kin ce ma ɗanki tashi tahiyar kamar makwabta. Ya je makwabta, daga makwabta an kore shi, ke da cika ayyuka yanki biki zamana ba da shi, wani zai zamana miki da ɗa, wani ba ya zamana miki ba da ɗa. Saboda rashin jin yaro sai uwa, ke dan ki huta kin kori yaro. Wannan amana ce Allah ba mu. Ɗa in ya huta duk inda ya samu ƴan mintuna baka ga ba ɗanka ka neme shi, kuma ɗanka ka ja shi a jiki. Yo, wani bai shan nono ba za ki ga an kawo, wani yana shan nono za ki ga an kawo shi, wani ɗan yayayye wani baki ba shi, wani mai bakin ne za ki ga, wani a ce daga makaranta, kuma wai ɗa mai shan nono wai ka gama shi da yaran mun ma ka ce wai su sai makaranta.
Sunana Maryama, wallahi kun yi gaskiya, kwana biyu abu ya yi kamari, baka taɓa wuni guda ba, baka shi ba gome yake da yawa. Amma ni dai gaskiya ina ganin laifin uwaye ne mata, laifinmu ne, saboda mace ita ka sani da kula da gida da kula da yara. Shi namiji da sai ya yi sallama da kai, ya ta yi neman abincin bakin shi, ko ya ta yi neman aiki, ya ta yi aiki. Kenan uwaye mata su ne suke yin sakaci, suke yin negligence. In yaro har ya fita ya yi mintutuka ya awoyi baka ma lura ba, sai in ka ankare kaga yaro bai nan. kuma kannan lokacin gaskiya yaro yayi nisa kuma ba ma san halin da ya shiga ba kenan gaskiya laifin uwaye ne mata laifin mu ne gaskiya rashin sa yaro a jiki ne tunda in kana sa yaro a jiki ko kuna kallon tele tare ko kuna ayyuka tare kenan ka san muhimman in yaro ka san shige da fitan shi kuma ko da wuta zai ka san inda yake amma sai ka gani wata uwar daga taba din ta kare in ya fita fa ta ƙara neman shi tana yiwa sai wani lokacin wani abincin yayi ko kuma sai in uban yazo ko yana neman shi ko in za ta aike shi
sunana Hadiza Haru
wallahi daga sakewa uwaye ne da in ya huta ba kawai waye shi akai na naga a gidana a diyana amma ni ba ani ba ni tunda nake ni zaman diyana mutum tara na goya na yayi shi a garin na girma dana bai taɓa bacewa duk inda dana zai shiga na san inda yake muna dunkule tare da diyan mu bun mu ce ma diyan mu ku ta gwaje ku sai ku yi wasa danka daga ya gusa ka neme shi su kuma diyan yanzu a'a ba ruwan su in fa yandi zaki in ya wanki zaki ba ruwan ki da diyan ki au kin bar shi da ƴan uwan shi au biki bar shi da ƴan uwan shi a unguwa ko yawo yana gararan ba sai ki ga yaro haddadaddare yaro yana yawo dan kararren mi a ce wai ina uwan shi da da mu da uwayen mu bakin da almuru tai wallahi ba karbuwar da yana jikin ka danka in nawa ne yana jikin ka tare da shi zaka kwanta tare da shi zaka tashi yanzu ku a hai kace ku ta ku tai wurin suwana ku yi wasa ko ku tai hirin hawanta ku wasa ko ku tai waje ku yi wasa musu san kama iya a jikin su suna sha'uwa shi yasa hadda zai bace maka baka sani ba dukkan ya danganta daga uwaye ne su suke sawa haddiyan su suna bacewa da baka tayi kayawo baka san ba inda dan kai yake saboda Allah da Annabi amma mu da muke matsa da diyan mu lalle diya suna bata amma sai ka tare amma ne yanzu diyan yanzu bisu sa diyan su a jiki sun saki diyan su a ce je ka kai wasa shiga diya suna tayawo suna wasa an kana babu yayin su a kusa kuma babu uwayen su a kusa kuma yayin ma da za a sake su a cin su ku sai ku wasa su ba masa hankalin bane in je ne ma sai a ja su tare su da ƴan uwan duka su tayi yanzu haka abin da muke jikoki mu ne muke tsaye muna tsare su amma ba dan uwayen su ba uwan su ba ruwan su sai su take su su taye su ka ta hipe yandinka ka ta yawon bikin ka ba ruwan ka da danka kullun ana sanarwa ana neman diya to wallahi diyan yanzu su suke sikiya da diyan su su ne bisu sha'uwa da diyan su dukkan rashin tarbiyyar ma da ta tashi duk ta rashin baka bar rike ba danka ne a jikin ka duk lokacin da danka zai huta ai yanzu da mu jahilan da ƴan barki ba dai bane su ƴan barki a bisu rubuwa da diyan su kin gani sai ka nemi mai aiki ko ka nemi mai tsaron diyan ka an kaso daga gurin aiki ka san danka inda yake a kwance su ku wannan yara ne yanzu masu yawo masu abincin gwadala wallahi ba ruwan su da diyan su shi yasa diyan su kullun suke gararan ba suna bacewa an sun tashi kuma su kan gare musu
su ma aikata sun sa diyan su suke sun kunna musu tele suna kallon ko da san anime ko kuma barci
ko barci na da barci suke sa ai da babu wannan kallon da yawa to barci suke sa diyan su ne yanzu kuma
yasa barci rana ake
kware kwa ya barci rana suke sa diyan su mun zauna da su ai aikatan babu muke garin nan yayin da shekara 40 yanzu kuma da abun kallo zai su sai ma diyan su abun kallo ko abun wasa su ko wannan a gaskiya babu dukkan rashin tarbiyyar nan daga diya ne uwaye mu diyan mu amma mu gaskiya ba haka muka rene diyan mu ba shi yasa din yanzu daga sun tashi ba ruwan su musu jin magana su yo haka ta shahi rashin kulawa na uwaye na miji ya ta neman tuwo ko da yake a yanzu ma mata akwai masu neman tuwo amma ba mai nisa bane ai irin na maza biki rubuwa danki ko sana'a ciki kina ta kusa da diyanki kina ta kusa da danki in lokacin zashi daga alkwaliya ko sai eje ki kin ta lokacin yarkin da zai zo
amma kuma yaran mata na yanzu akwai san diya ai
akwai su san diya duk abin da ya taba diyan dar maza ne suke su tai su yi wada amma na banza ne tunda baka tarbiyantar da danka ba ai so na banza ne madam tarbiya ita ce so ai danka ka san inda zai zama ka san inda zai tashi
sai kiga da magarba yawo dan karami yana yawo a titi
dan kararrami ko mun kananta shi sai kiga shi iya yawo to an aka dauke shi kin sani in ya je ya shiga wata lalata kin sani wallahi lahi yana daga gurin uwaye mata maza ba a sasa a ciki inda shi namiji ya ta hibu dai shi in ya zo ma ya gaji amma ke mace ke kika san zaman danki namiji ma kika san zaman ki kasan tashi shi haka dai ke mace kika san zaman ta kika tashi ku tashi ƴan uwa diyana mata ne yanzu ku tattali ɗiyan ku kusa ɗiyan ku a jiki ku san inda suke zama ku san inda suke tashi tunda gyara na Allah ne kuma addu'a ita ce mai ƙarfi kama danka tunda wuri an san Allah yake gyara amma he an gama da mu uwaye kenan daga mu ne uwaye mu ne malumai mu zo mu bi sau da kafa mu ne makiyaya makiyaya ne irin yadda muka ma uwa mu kiwon shanu da dabbobi da awaki to yanzu iya su ma abin kiwo ne in baka yi kiwo ba gaskiya baka cin nasara
sama da la kamar yadda muka alkawalta yau ma muna tare da kallabin mu ta mako honorable Binta Fatima Bello wata mace da aikin alheri ya sa ta yi fice har ta kai ga tarihi a majalisar wakilan tarayyar Najeriya Shirin Kallabi ya nemi sanin abin da yasa bata sake komawa majalisa ba a tsayawa takararta ta uku, duk da karbuwa da goyen baya da tace mazabarta ta nuna mata. Ga Kallabin mu ta mako.
Kin bani tarihi siyasa ya karbe ki. Me yasa baki ci gaba ba daga shekara 2019?
Eto ba ban ci gaba bane ba. A 2019 na yi takara Hajja Madina. Na mutane na sun ce mun in je in nemi senate. Duk da dai da farko na yi turjiyan bana so in nema, saboda ina ganin yankin da na fito da kuma na fi dacewa inda nake. Amma tun da su suka kira ni, dadin masu suke zaba na, sai naga in nace ba zan je ba, gobe watakila wani bukata na nema zai taso, ba zan iya samu yanda nake tunanin ba. Haka ina so dai bana so na shiga takara. Muka yi takara mu shida, maza biyar ni kadai mace. Maza biyar din nan lokacin akwai 60 senator yana takaran da ni, akwai 60 deputy governor, akwai former deputy governor, former deputy governors guda uku kenan muka yi takara da su, sai commissioners guda biyu. Amma Allah ya bani nasara da landslide victory.
To me ya faru baki zo majalisar ba a bara?
A 2019 din?
A 2023 ne ko?
2019 ne.
Okay, 2019 me yasa baki zo majalisar dattawan ba?
Eh ba wai ban zo ba, tunda ni ce yar takara da take rike da tutar takara na jam'iyyar PDP a 2019 din. Na je general election, an yi general election alhamdulillah. Na yi campaign ina thoroughly. Wanda shi mai girma a Tiku bai ma je zone din mu ya campaign ba, ni ne kusan na leading campaign din zone din. Kuma a duk fooling unit a lokacin inda na ci maybe 5 vote 10 vote na ba shi hakan nan, kuma shi ya ci zabe a zone din mu Gombe South kenan. So da aka zo ban sanya aka yi ba, Allah da ya kaddara, na dauke shi mu kaddari. Aka zo aka kashe mun ƙuri'u 22,630. Da aka kashe
ƙuri'u a wace hujja?
Ba hujja Hajja Madina, saboda inda da hujja da ya shafi ƙuri'un shugaban ƙasa, su ma da an kashe musu nasu, tunda duk fulim unit ɗaya aka yi zaɓuɓɓukan nan. Hujja Allah ya barwa kansa sani, wanda suka kashe su suka barwa kansa sani. Suka zo suka rubuta supplementaries awa 72 ana riƙe da result ɗina. Ana neman yanda za a kashe ƙuri'un nan. Suka samo dalilin da suka kashe suka ce in je kotu. Ni kuma na kira magoya bayana na ce su yi haƙuri, ba zan je kotu ba, ba kotu da ya wuce na Allah, kuma ban je kotun ba.
Kina ganin me yasa hakan ya faru da ke? Kina ganin saboda kina mace ne ko dai a jam'iyya ce ta adawa?
Madina lokacin ai ba ma a jihar Gombe, lokacin ai PDP ne take mulki. Tunda gwamnan lokacin Excellency Ibrahim Hassan Dangonmu ne, kuma shi yake mulki, shi ma ya yi takarar Senate a shekarar. Amma su result ɗinsu da Gombe Central da Gombe North ina ji tun ranar Lahadi da safe an faɗi result ɗinsu. Ni na he Talata da safe inda aka fito aka ce in je kotu. In kin yi bibiya ma, shi professor da ya kamata ya announce result ɗina bai announce result ba, kuma bai signing takardar na faɗi zaɓe ba har gobe, inda za a ji INEC za su fitar bai signing ba, yace shi bai yadda na faɗi ba, saboda an je dai kawai an sa dole dole a kashe ƙuri'u, shi bai yadda ba. Amma da hakan na barwa Allah, saboda na san watakila Allah ya rage min wani abun da ba zan iya gani bane ba. Amma ni kan na riga na san zaɓe ban faɗi ba, but da suka kai wanda suka kai shekara hudu sun sake canza shi.
To kin haƙura kenan da siyasa?
Hajja Madina ana haƙura ne. Ko 2023 ɗin nan ma na sake tsayawa na nemi senate. Na nema da mutane goma, a goman nan duka maza ne, ni kaɗai ce mace. Mun zo mun yi primaries, wanda aka ce ya ci a lokacin ya samu ƙuri'a 50, ina samu 48. To na je kotu na filing ƙara, ba wai kuma don bana son zaman lafiya ba ne ba, saboda akwai irregularities da aka yi a wurin zaɓen. Akwai ma'aikatan gwamnati guda hudu wanda kowa ya sani a dokan da aka gyara na zaɓen 2023 ma'aikacin gwamnati ba zai zama delegate ba. Ni a zaɓe na sun jefa, akwai mutum ɗaya wanda na san ya ma mutu ya jefa ƙuri'a.
Kuma ma'aikacin gwamnati?
A'a, shi wanda ya mutu ma kan ma yana kabarinsa ai, amma an kira sunansa wani ya jefa ƙuri'a madadinsa. Sannan akwai disabled ɗaya National delegate ne dama inda za a yi zaben duka da executive to da aka zo aka yi abun nan electoral act amendment din nan an ce mutum uku uku ne power za su zabe so an excluding ma ni kaina da za a yi zabe ina da qur'an da zan jefa kaina but tunda an zo an gyara doka ba a yi zabe da dokan da za ake zabe da shi ba shi kansa wannan disabled din bai kamata ya jefa qur'a ba amma duk gombe state ni kadai ne disabled ya jefa qur'a a zabe na kin ga in na kirga qur'uwa zan shi da din nan abnormal votes din nan bai kamata a ce wanda ya ci ya ci mutum da ni ban kan ba su support a gun wayannan ba na riga na san dama ba ma'aikata ba za su jefa qur'a ba to a mutaran nan da mu goma nan dai ya samu 50 na samu 48 na je challenging process din na je na filing case na saboda filing yana da limit ba za ka wuce kwana 14 daga ran da aka yi zabe zuwa ran da ka shigar da ƙara ba so na yi kokari na gama shigar da ƙara na dauki sana a Abuja na je zan depending abunda na yi wannan ke jam'iyya ta kira cewa an kira mu je a sake zabe ni kuma dan ina son zaman lafiya ban duba na je na kai ƙara ba ke na koma na dauka za a yi normal zabe ne tunda ni na san ni yar siyasa ce wanda ta fara daga ƙasa ba wai siyasan rana tsaka kake yi ba so na san mutane na suna so na ko muna zaman lafiya da su na san in za a yi zabe za a sake bani qur'un da suka bani unfortunately sai ana tsammanin wuta a makera sai aka samu ta masaka me aka samu ta masaka he kawai he naji tun ina hanya daga Abuja don na sauka a Abuja karfe 7 na yamma aka ce min gobe da safi talata za a sake zabe haka na kama hanya Madina na tafi karfe 3 da rabi na shiga Jos na asuba ina shiga Jos ina sallan asuba karfe 5 da kwata na kama hanyar Gombe ina shiga Gombe delegate ina kiran su suna cewa muna hotel Hajiya tunda nake siyasa Hajiya Madina ban taba ganin siyasan da ya bani mamaki ban dariya irin wannan ba a ce delegate ka je ka boye su a hotel aka boye su a hotel aka debo yan sanda da soja da civil defense aka garkame a kowane kofin hotel ina gidana ina kiran mutane na ba da kudin da ake bayarwa wani delegate in proxy to representatives insu muna magana da su a waya wallahi ban ga delegate ko daya ba muka je za a yi zabe abin da ya wanda ma bai samu qur'a daya ranan zaben da muka yi ba sai kiji mutum wai ya tashi aka ce za a yi dan statement kowa zai dan tashi ya dan yi magana wa delegate sai kiji ai Mr. Kaza I step down for Tony I step down for Tony I step down for Tony nace bidda Bello is not stepping down for anybody I stand as a candidate kuma zan depending abun nan da dignity na demokradiya a Nigeria tunda muna zamanin demokradiya ne kuma muna neman transparency ni na so saboda na san ba amun adalci ba yanzu in na fadi zan yadda na fadi amma in za a yi gaskiya duk sai na san ba gaskiyan za a yi ba babban izuwa wurin ba na je wurin an jefa qur'a duk kuma dama tun ana gobe za a yi abun an ce min za a bani qur'a 20 an iya makin mun qur'a 20 mutum 20 su ban qur'a kuma 20 din nan Madina haka aka bani ya confirm mun maganan da aka ga mun a day before zabe din kenan ke nayi dariya yana daga nuna ne hamdala nace Allah na gode maka at least ni kadai aka taru mu ke godiya alhamdulillah siyasa baran fasa ba ja Madina saboda in na fasa me zan yi age is still by my side a matsayina na mace muna kokari ne mu mentoring mata su taso kuma in nace na fasa wanda da suke yanzu in kin je na zama role model din mutane da yawa in nace na fasa gobe waye za su looking onto
lalle an yi gwagwarmaya kuma kin yi ta mazaɓin rabulbinta to koyaya mata masu ta'awar shiga takara za su iya cimma wannan burin bayanin da honorable za ta yi mana kenan mako mai zuwa kada ki bari a baki labari to bari kuma mu koma kan batun kula da lafiya inda a yau likitanmu ta bayyana ko daga waɗanne shekaru ne ya kamata mace ta fara zuwa asibiti domin a duba lafiyarta ko da kuwa tana jin garau a jikinta.
To a wannan dai gaskiya ba zan iya ce miki ga takamaimen shekarun da ya kamata mace ta dinga zuwa ana mata wannan binciken lafiyar ba. Dalili kuwa da yasa haka shine akwai yara matan da ake haifansu da wasu matsaloli tun suna ƙanana, to kin ga su wannan tun suna ƙanana suke fara zuwa asibiti a duba su. To amma yanzu misali kaman a ce sankaran mama, shi ma kin gani muddin yarinya da ana cewa sankaran mama bata cika shafan ƴan mata ba haka sai manya, to amma yanzu abin ba haka bane, dan wasu ƴan matan ma bincike ya nuna suna iya samun sankaran mama. To yayin da mace ta kai shekarun balaga haka, to ya kamata ita ma a dinga nuna mata yanda za ta dinga breast examination da kanta, wato a koya mata yanda za ta iya duba mamanta a gida ko ta ji wani matsala haka ta ga iyayenta sai kuma a je asibiti. To amma kin ga shi mammogram na sankaran maman da ake wa mata mace sai ta kai shekara 40 ake iya mata mammogram din nan. To shi kuma na cervical cancer na bakin mahaifa kin ga sai mace da ta fara saduwa ita ake iya yi wa daukan mata sample din cancer bakin mahaifa, dauki bakin mahaifan a duba cewa shin akwai wannan cancer din a wajen ko kuma yaya. To wasu kuma zaki ga mata suna da shekaru ƙanana, to amma mewa bayan haihuwa sun samu wata matsala, maybe ciwon zuciya ko kuma a'a ciwon suga ya same, saboda akwai ƙananan yaran da ake haifansu da ciwon suga. To kin ga wannan din da ƙarancin shekaru za su fara zuwa asibiti. To amma idan mace tana da halin ta dinga zuwa asibiti ba tare da wani abu ya same ta ba, ba matsala ba ta dinga zuwa, saboda dai da yara ƙanana ma mata akwai wanda ake iya kai su check up, kaman waɗanda ramar tasa tayi yawa haka ƙananan yara, wasu kuma ki gani saboda girman su wato da obese wato kibar tasa tayi yawa ma shekarun su, to kin ga su ma inne ne da ya kamata ana yawan kai su ana musu check up. To ba za a kiyasta a ce dole sai a wannan shekaran ko a shekarun nan wai mace ta iya zuwa asibiti ba.
To likita, kamar sau nawa a cikin shekara ko a sati ko a wata ya kamata mace ta je a duba lafiyar jikinta?
Misali a ce da mace ta haihu tana da ƴaƴa, kin ga lokacin saboda jiki yana canjawa abubuwa da yawa a lokacin, ga kuma yara wasu kuma zaki gani bayan sun haihu suka iya zuwa irin da matsaloli haka, to wasu tun daga lokacin da sun fara zuwa irin check up ana duba lafiyar su. Sai kuma su hawan jini, mace ciwon suga su kin ga already akwai clinic days din su, wato ranakun da ake musu check up a asibiti.
Wasu matsaloli ne mace za ta iya cin karo da su idan ba ta zuwa asibiti don duba lafiyarta?
To matsalolin dai ba su wuce waɗanda muka bayani akan su ba, kaman shi sankaran maman, breast cancer, da kuma cancer bakin mahaifa wato cervical cancer, sai kuma ciwuka irin su hawan jini, su ciwon suga, su irin wannan ulcer da take a dabban yanzu mata da, saboda wani sa'in zaki ga dai da dai ba ulcer bace amma yanayin ta yana zuwa kaman ta ulcer haka, to rashin zuwa asibitin zaki ga ana daukan abin da ba haka ba.
Wace shawara zaki ba ma mata don su rika zuwa ana duba lafiyar jikin su yadda ya kamata don gujewa cin karo da matsalolin da ke da dangantaka da rashin duba lafiya da sauran cututtuka baki daya?
Abin da nake so mata su gane cewa ita sankaran mama ba dole sai mutum yayi gadon ta ba, gaskiya akwai wanda ba su gadon ta ba kwata kwata kuma suna da shi, kawai dai mata suna da shi a gadon su, wato su ratsin su risk din su yafi yawa, to amma ba dole wai sai mace ta yi gadon ta ba.
To madalla, nan kuma za mu da sa'aya a shirin namu na wannan makon, sai mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin ba da gudunmuwar ke ga ci gaban al'umma da yayata harkokin mata da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da mata ke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da kuma Madina Dauda da Hawa Umar a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. A madadin su duka, ni alheri ke muku fata alheri.